بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 15 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 50 insha Allah cikin jerigiyar darussa da muke gabatarwa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Salih bin Ahmad Ash-Shami ya tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai mabambanta guda 14. Allah ya saka mu da alkhairi. Muna mika ta'aziyya daga wannan majalisi namu zuwa ga ƴan uwa da iyalan wato wani bawan Allah da ya rasu a cikin wannan mako, shine Malam Kabiru Kurma mai niƙa, wanda kusan kullun nan muke sallah tare da shi. Ina ji ranar sallah ne ya rasu ko Ubangiji Allah ya gafarta mishi, Allah ya mai rahama, Allah ya sa iyaka wahalar shi kenan, Allah kuma ya rike masa bayan sa. Idan ba manta ba, mun shiga cikin Kitabul Ilm, wanda malamin yake kawo mana hadisai da suka shafi abinda ke da alaka da ilimi a musulunci, tun daga kan falalarsa da kuma yadda ake mu'amalantarsa da sauransu. Za mu tashi a lambar hadisi na 300 daidai, inda ya ce: وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. يا أخي الله يكيوتا أدي متشكرا خاتمك يا أخي. Wannan hadisi wanda Al-Imam Ibn Majah shine ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa da wannan lafazin, daga Abu Qatadata Al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Qatada yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'di, mafi alherin abinda mutum zai bari a bayansa, wato abinda zai bari bayan ya rasu, thalathun, daya daga cikin abubuwa guda uku sune mafi alkhairin abinda zaka mutu ka bari: waladun salihun yad'u la, da nagari wanda zai dinga masa addu'a, wa sadaqatun tajri, da sadaka wanda ta dinga gudana, yablughu ajruha, wanda ladan zai dinga riskarsa, wa ilmun yu'malu bihi min ba'di, da kuma ilimi wanda za a dinga aiki da ilimin a bayansa. Wannan hadisi yana ambaton wato falalar waɗannan abubuwa guda uku ne. Shi mala ya kawo mana shi a nan saboda bayani da aka yi game da ilimi. Amma mun ji cewa akwai falalar mutum ya mutu ya bar ‘ya’ya ko ɗa na gari wanda zai dinga masa addu’a, yana nema mashi gafara, yana nema masa rahama a wurin Allah. Wannan zai dinga amfanar mutum matuƙar, ‘ya’yan nashi suna nan suna mai addu’a. To shi kuma ɗa na gari, kai ne za ka tanaje shi ya zama nagarin, wato sai ka yi iyayenka wajen tun daga zaɓen matar da zaka aura, da irin tarbiyya da zaka yi ma yaron, da addu'a da sauransu. Sannan sai Allah sai ya taimake ka, sai yaron ya zama nagari. Zamu ga cewa hatta annabawa suna addu'a: rabbi habli, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, yace mene? Innaka sami'ud du'a, ya Allah ka bani zurriya mai daɗi mai nagarta, lalle kai mai jin addu'a. Saboda wajibi ne mutum ya iyayen shi ga cewa ya yi ma ɗansa tarbiyya ta gari, ko ‘ya’yan shi tarbiyya ta gari wadda za ta sa su zama mutanen kirki. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci mutanen gidanka da sallah, kuma ka dage a kan haka ɗin da sauran abubuwa waɗanda suka wajaba, tun daga tarbiyyar hankalinsu, tarbiyyar jikinsu, tarbiyyar aƙidarsu, da abubuwan da za su sa su zama cewa za su ji cewa lalle kana bin su bashi, dole su yi maka addu'a. Wannan shine abin da ya kamata ga dukkanin musulmi da ya haifi ‘ya’ya ya tashi tsaye wajen ganin cewa sun zama mutanen kirki, saboda sa amfane shi bayan ya shure. Wata riwaya ta Imam Abu Dawud tana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu cikin bayin Allah ranar alkiyama za su dinga ganin cewa ayyukansu sun yi yawa, sun fi abin da suka aikata, har za su yi tambaya cewa a ina suka samu waɗannan ayyukan. Sai a bayyana musu cewa waɗannan addu'o'i ne da ƴaƴanku suke yi muku, su ne suke riskanku. Allah ka samu dace. Abu na biyu ita ce sadaqatun tajri, sai kuma sadaqatun jariya, wato wani abu na sadaka wanda yake ci gaba da wanzuwa, kaman abin da yake ce ma al-waqaf, wato mutum ya dakatar da wata dukiya daga mallaka ya sayar da ita ya ba Allah ita tun yana raye, ta hanyar gina masallaci ko makaranta ko rijiya ko wani asusu wanda zai ci gaba da gudana na kula da marayu ko taimakon gajiyayyu, duk wani abu dai wanda kasancewa idan ka mutu ka bashi zai ci gaba da samuwa. Ya bambanta da sadaka abinci ko sutura ko kuɗi da ka ba wani ya ci ko ya sanya a jikinsa ko ya kashe, ita ma sadaka ce mai lada. Amma dai mafi lada shine wanda ya ci gaba da gudana yau da gobe, shine sadaqatun jariya. Sadakan kaga ana aikin alkhairi, yi kokari ka sanya jarin ka a ciki. Idan kuma kai mai wadata ne, cikakkiyar wadata da zaka yi aikin alkhairin mai girma, yi kokari ka zama ka fi karfin zuciyarka kai wannan aikin alkhairi. Kaman ka taimaka a gina masallaci wanda za a dinga sallah a ciki, ko makaranta da za a dinga karantar da alkur'ani da sunna a cikin ta, ko ka taimaka wajen samar da wani abu da zai fitar da musulmai daga wani kuncin da suke ciki, kamar rijiya, kamar gyaran hanya, kamar gada, kamar asibiti da sauransu. Duk waɗannan suna amfanin wanda ya aikata su, matukar suna ci gaba da wanzuwa. Shi ma idan mutum ya mutu wannan yana da gaskiya abin da zai amfane shi, kuma wannan ma sai mutum ya tsananta addu'a Allah ya wanzar mishi, don yana iya ya lalace. Ana iya samun wata tangarda ko wata matsala, abin ya lalace ya ƙi tabbata, ko ya fada hannun wasu miyagu su lalata abin. Ba ma wasu na nesa ba, yanzu ƴaƴa ma wanda mutum ya haifa a ciki din bai musu tarbiya ta garba, suna iya su lalata abin da ka bayar na waƙafi. Abin da ka bari yanzu sadaka su ce ba su yadda ba, gado za su ci. An samu ƴaƴa da suka saida masallacin da babansu ya bari, yanzu ana samun ƴaƴa da suke ƙin biyan bashin da babansu ya bari, duk ana samu. Kamar da Allah ya bamu labarin wasu mutane ne, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihina wala yastasnun. Malaman tafsiri suka ce Allah yana gaya wa Quraishawa labarin waɗannan mutane saboda labarin ya shahara a duka yankin Larabawa, tsakanin garin Makka da inda wannan abin ya faru babu nisa. Wasu yara ne, babansu mutumin kirki yana da gonaki, duk in yayi harvesting kayan nomansa a ƙasar Yemen, dabino da sauransu, sai ya rabe shi ga talakawa mafi yawa, yana ba talakawa. Da yana mutuwa sai suka ce wallahi ba za su ci gaba da yin wannan aikin alkhairin da yake ba. Suka rantse da Allah cewa za su yi asubanci su je su kwashe dukiyar, wala yastafnun, ba sa taugaciwa ma a rantsuwarsu. Shi ne Allah ya ba su, ya ba mu labarin abin da ya musu. فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريم. Sai Allah ya sa wani mai dawafi, wasu mala'iku suka zo suka yi dawafi akan ta, aka kone dukiyar gaba daya, ta zama tayi baki kirin kaman duhun dare, shine kassarim, ko kuma kaman wuni irin idan hadari ya taso ba a ganin gari din nan. Har suka fara ma tsammanin ko ba inda suka sani bane, suka zo suka ce anya ita ce ma kuwa wannan gona ta su, suka yi kamar sun yi batan kai. Wannan labari ne Allah ya ba mu labari wanda yake gaskiya ne, na irin ƴaƴa marasa albarka, marasa arziki, wanda suke bata bayan iyayensu. So da haka idan mutum ya waƙafi, yana da kyau ya zama ya mishi kyakkyawan tsari wanda waƙafin nan zai wanzu, ta hanyar ya samar mishi da wato identity, da suna, da registration a hukumance a yin ƙarshen mana Najeriya. A wasu ƙasashe ne kuma inda ake da hukumomi wanda suke hukumar zakka da waƙafi, a danƙa musu don abin ya tabbata. Kaga a ƙasar Saudi Arabia akwai auƙaf na sahabbai wanda har yanzu akwai su, suna nan suna ci gaba da wanzuwa saboda an samu kyakkyawan tsari na maintaining ɗinsu tsawon shekaru ɗaruruwa, fiye da shekara 1,000 kaza har yanzu. Allah ya sa mu dace. so zaka kai kokari kai kanka wani abu da zaka amfana bayan rasuwarka idan kana da dukiya ko da ta amfane ka idan ka bar duniyar nan. Sannan na uku shine mahallu shahid na wannan hadisi shine wa ilmun yu'malu bihi min ba'di, ko ko mutun ya bar wani ilimi wanda za a dinga aiki da shi a bayan sa. Shi ma anan abinda ke sa ilimi ya samu tagomashin da za a yi aiki da shi bayan mutum sananne ne. Abu na farko da ke sa yin haka shine yin shi don Allah, ka karantar da ilimin da kake da shi don Allah, ka sanya ikhlasi, ka sanya neman abun wajen Allah a cikinsa. Sannan na biyu kuma abu asbab wajen dawwana shi, wajen documenting ɗinsa a rubuce ko kuma a zamanance ta hanyar content na zamani na murya da kuma hoto mai motsi da hanyoyin da ake bi wajen taskance su ta yadda na bayan za su iya ganin su. Yanzu kaga malaman farko waɗanda aka yi a can zamanin nan baya duka rubutu suke yi, su Imam Malik, su Bukhari, haka gangaro nan kurkusa zuwa kansu Malam Bakar Gumi, su Ibn Baz, su Uthaymeen, su Albani da makamantansu, duk waɗannan malaman zaka samu abu ne taskace ilimin su shine rubutu, saboda shine hanyar da ake bi a zamanin su. Yanzu kuma Allah ya kawo sababbin hanyoyi, su waɗannan digital wato abin nan hanyoyi na storage ta hanyar amfani da wato murya da hoto ko murya kadai dan taskace ilimin, to ya zama an taskace shi. Sannan kuma ya zama an ba da dama accessibility cewa ana iya samun sa. An taskace din ko babu yadda za a same shi, kaga zai halaka a radin kanshi. An samu malamai wanda suka yi rubutu suka bar baya, amma kuma an kasa samun access saboda wasu jikokinsu ko ƴaƴansu sun yi rowa abin sun ɓoye har ya lalace. Ana samun irin wannan manuscripts da yawa na wasu malamai sun ɓata, wasu kuma wani tsautsayi na gobara ko ambaliyar ruwa ko iska ko makamantansu zo sai su lalata su. Amma duk abin da aka yi don Allah to yana wanzuwa komin bala'i. Yanzu kaga duk littafin da aka ta ƙasar Baghdad Allah ya ainihin wato wanzar da su duk da bala'in da ya auka wa garin a shekara ta 1656, lokacin da Tatar suka zo suka yi watsa-watsa da garin suka kona duk inda ake taskace littafai. Amma kuma Allah cikin hikimarsa an riga an fice da wasu ta hanyar ana takwafa ana kaiwa wasu ƙasashe. So haka idan kana da abin da ka san ka rubuta ko za ka rubuta don amfana, da zaran ka rubuta shi sake shi ga duniyar ilimi. Duniyar ilimi ta same shi, baka san yadda Allah zai wanzar da shi ba, kar ka yi rowarsa. Ko kuma kai da kake rike da wani littafi na wani kakanka a yanzu, to kar ka zama mai rowar shi. A nan ƙasar Zazzau ko ƙasar Sokoto ko ƙasar Borno akwai irin waɗannan manuscripts ɗin littafai rubutun hannu na malamai namu nan local malamai sun rubuta a zamanin da ba a buga littafai, rubutun takarda ne tawada. Amma sai wasu ƴaƴansu da jikokinsu ko suka ɗaukunansu sai su mai da abin wani kayan gado su ɓoye a yi su bayar masu. Su ba su ba masu bincike ko masana ko masu ɗaba'i ba, kuma su ba su ɗauka sun kai gidajen ajiye littattafai inda ake da abin nan wato kayan aikin ajiye su yadda ba za su lalace ba. Kamar yanzu nan Jami'a Maryam tana da Arewa House, Jami'a Danfodu a Sokoto tana da Center for Islamic Studies inda akwai wuri musamman da aka killace na aje takardu kan su lalace. Sai mutane sai su ki kaiwa ayi ayi da su su ki kaiwa har gara ta cinye ko ruma ko kuma ma wani yabo bai san darajar su bai yi ba kawai ya je ya kona. Eh in Allah ana kwale ma kawai wani jahili bai san darajar su ba sai a diba sai a kona. To duk wannan yana daga cikin hanyoyi na lalata alherin da ke cikin ƙasashen mudun nan. Yanzu ka ga littafin su Danfodio da dama sun ɓata, duk da an samu tsayawa sun wanzu, amma da dama sun ɓata, wasu an sace su, wasu an kwashe an kai Ingila lokacin mulkin mallaka. Allah ka tsare mu. Saboda haka ƴan uwa masu albarka, idan kana da wani abu na rubutu da ka san al'umma za ta amfana, da zaran ka rubuta shi to ka ba masu bugawa su buga shi a yaɗa shi, ko ka sanya shi a waɗannan kafafe waɗanda zai ci gaba da yaɗuwa. Kuma abu ne wanda ke kowa na da access na sanyawa ko access na samun abin da ke cikinsa. Almuhimmu dai ilimi wanda yake za a ci gaba da amfanuwa da shi to yana saman maka da lada duk sanda aka karanta aka karantar aka yi aiki da shi dan haka zaka ga cewa malaman musulunci aiko sun more jama'a yanda irin su Imam Nawawi da tafansu inda suka yadu su Ibn Taymiyyah su Shawkani su Sheikh Al-Albani waɗannan sun more iyakar morewa Allah ya ƙara musu gafara da rahama Allah ya ƙara karɓa musu ayyukansu haka nan malaman mu waɗannan da videos din suke yawo da audios din su Sumal Albani namu nan Sumal Ja'far Sumal Dr. Ahmad Nabiyu ke Sumal Abubakar Gumi da ire-iren su wanda suke rayu da wanda suka mutu jini da abubuwan suke yawo mutane suna fa'idantuwa suna koyan addini daga waɗannan to kasan waɗannan mutanen jama'a sun more a wurin samun lada insha Allah Allah ya ƙara musu rahama mallan ya sake cewa an abi umamata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man gada ila almasjid la yuridu illa li yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tam tam tamul umra faman raha ila almasjid la yuridu illa li yata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hijja wannan hadisi shi kuma wanda riwaya al-Imam Hakim ne a cikin musnadar insa ya zo daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu Abu Umama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man gada ila al-masjid duk wanda ya tafi da safe da as-subahi da sassafe ya tafi zuwa masallaci la yuridu illa li yata'allama khairan ba abinda ya kai shi sai dan ya koyi wani alkhairi ya koyi karatun alqur'ani ya koyi karatun hadisi ya koyi fiqhu ya koyi sauran ilmomin musulunci aw yu'allimahu ko kuma shine malamin da zai je karantar kana lahu ajru mu'tamir za a bashi ladan wanda ya umara tamul umrati wanda ya umara cikakkiya faman raha wanda kuma yaje da yammaci ilal masjid zuwa masallaci la yuridu illa li yata'allama khairan babu abin da ya kashi sai dan ya koyi alkhairi aw yu'allimahu ko kuma ya kanta da alkhairi falahu ajru hajjin tamil hijja yana da ladan mai aikin haji cikakken lada wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin karantar da addinin musulunci a masallatai cewa masallatai ba wurin sallah bane kadai ce masallaci sallah kawai za a yi sai a wofintar da shi kowa ya watsi ya daga cikin raya masallatai shine a raya su da ilmomin addini a samu lokuta wanda za a dinga karantar da addini ya nuna kuma muhimmancin karantar da addinin musulunci da sassafe kamar kwakwalwa ta dauke matsaloli sannan kuma ya nuna masallaci wurin karatu ne amma ba fashi kadai ba ana iya yi a wasu wurare amma yi a masallacin shine asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kantar shi shine masallacinsa haka nan sahabbai a bayan shi sun cigaba da kantawa a masallaci don abu yayyawa ne kuma sai a buƙaci wasu wurare kamar makarantu da sauran da zaurukan malaman da gidajensu a matsayin wato wurin karatu ya nuna cewa babu laifi dan malami da ɗalibi sun taho sun haɗu a wani waje ko da aka ce al-ilmu ya'lu wala yu'la alayhi ilimi zuwa gunsa ake ba shi yake zuwa gunda ake ba kai ma malamin kana iya ka taho daga wurin zamanka ko masaukinka ko gidanka ko hada daliban a wata mahada kaga shi yazo su ma sun zo sannan ladan umara shine za a gafarta mutum dukkanin zunuban shi to haka duk wanda yake zuwa masallaci dan koyan addini ya zama abin da ya kawo shi kawai kenan da malamin da yake zuwa ya karantar dan kawai ya fahimtar da mutane addini bai da wata manufa ta cin zarafin wani ko neman wani abin duniya ko neman suna ko neman shuhura duk waɗannan ba su cikin bukatunku kai malamin da ku ɗaliban wannan za su samu lada mai girma to me yasa ladan wanda ya zo da safe aka ce umara ladan wanda ya zo da yamma aka ce hajji wanda kuma hajji ya fi lada wasu malamai suka ce saboda zuwa da yamma ya fi wahala bayan an gama wuni ana neman duniya an gaji to galibi abin da mutane suka fi ganewa ko su tafi gida ko su tafi majalisa ko kuma wani ma bai riga ya tashi daga wurin neman kuɗin nashi ba ba kowa ne yake tashi da la'asar ya bar shagon sa ko da magariba ba yanzu da magariba nan da mu muke dan taba karatun nan wadanda suke asalin neman kudi sa suna neman su kudi sa nan suna a taba ko suna taba keke nafi ko suna kan motoci ko suna office ko suna meeting ko suna ta mining go eh ko kuma suna ta nazarin karatun su na boko wanda su jarabawa galibi marasa aikin yi sosai sune suke da wannan time din amma duk wanda ya damu da duniya yanzu yana san yana neman ta to ba kowa bane zai iya dakatawa da harkan neman duniyar sa yanzu ya bada awa daya tsakanin magariba da isha ayi karatu ba kowa bane amma da sassafe kafin a fita office mai sallar asubahi za a danyo ta nasiha kowa na iya tsayawa yaji saboda bai riga ya shiga cikin harkar duniya ba to wataƙila wannan shi yasa ya fi lada wallahu a'lam wasu kuma suka ce a saboda wato da yamman an fi samun daɗaɗɗen lokaci lokacin ya fi daɗewa ana yi to iya daɗewar ka iya ladanka idan da asuba ne wataƙila wa'azin da za a yi na minti 15 wani har ya takura minti 15 yana so ya fita ya je ya wanka ya fita ofis amma da yamma in za a yi awa biyu ma wani bai damu ba da ra'ayi wa'azin nan yanzu misali mu ci gaba da yi har da karfe 9 wataƙila ba za mu takura ba dan ba mu da wata ajanda da ke jiran mu sai bacci ko kaga muna da isasshen lokaci to tsawon lokacin shi ya bada tsawon wato aikin ladan kamar yadda lokacin da ka dauka ga umara wataƙila awa uku ne kawai ka gama dawafi da sa'ayi da shan ruwan zanzan da aski amma lokacin da ka dauka ga aikin haji kwanaki wajen biyar ne tun daga ranar tarwiya har zuwa rana irin ta jiya kenan ko ta yau ko 14 ga wata to kaga kwanaki aikin haji wajen guda biyar ne aikin hajin kawai zallan shi banda jira kafin da bayan sa saboda haka sai zama haka shi ma wannan da zai jira awoyi da yawa to wannan shi ma zai fi samun lada fiye da wancan wallahu alam wannan kokarin malamai ne na fitar da wato fa'ida kawai wannan yana nuna mana muhimmancin a zo wurin karatu na cewa ne
nace ya ingancin wannan magana da kai game da umra da haji
shi wannan hadisin da muke magana an yi ta ce ne mana isnadin shi akan sharadin bukhari ne haka zahabi ya fada a cikin talhisul musadrak cewa wanda ya zo karatu ladan shi kaza wanda ko ba wannan hadisin da muke magana ba hadisi ne ingantacce da hadisin ga jama'a fada anan in ka ji mun shiru kawai ya inganta ne in dai bai inganta ba sai dai ba mu sani ba malai ba su koya mana ba amma Allah ya so ba za mu nufasa ba sai mun ce bai inganta ban Allah ya so yawwa ba mu muke fada ba malamai ne suke fadi amma gurgurda abinda muka dan karanto za mu fada wannan hadisi ne ingantacce shi kanshi haƙin da rutoshi ya ce ya inganta kuma zahabi da ya zo a cikin talhis ya ce ala shartil bukhari isnadinsa irin isnadin bukhari wallahu ala وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الله يقارى مسيح دائك يتشوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشي من هوماني لا يشبعاني من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع أنس بن مالك يتشوى كما يدشي ما حاكم يروي توشي دا إسنادي أكن شرط البخاري المسلم يتشى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي من هوماني makwadaita biyu ko masu hadama guda biyu la yashba ba sa kushi manhumun fi ilmin wanda yake da hadama wato wanda yake da tsananin kwadayin ilimi la yashba baya kushi wa manhumun fi duniya da wanda yake da tsananin kwadayin neman abun duniya la yashba shi ma baya kushi asali abin da yake cewa annahum da damma akan ha'ul shine ifratu shahwati fi ta'am tsananin kwadayin abinci wa Allah yamtali'a aynul akli idan mutum baya yace tace baya koshi wala yashba'u daga sai a dinga ce mishi nahimun sai a ha'ul din kasara a ce nahimun a ce wato ci ba koshi wani mai ci ne baya koshi to daga nan kuma nahim shine mai ci baya koshi amma ana nan kuma sai kalmar ta juye zuwa ga manhum, muka lura kyau manhum ismul maf'ul, nahim din shine ismul fa'il, mai ci baya koshi mai yawan hadama, ya kamata a ci mishi nahim, amma sai ake ci mishi manhum, wato wanda kwadayin baya bare shi, kwadayin yafi karfin sa, buƙatar shi zuwa ga abin da take sarrafa shi, sai a ci mishi manhum, kaman ba yin kanshi bane, kaman wanda yake da wani aljini a jikin shi, wanda aljinin baya koshi ita sa shi cin abinci ba ji ba gani, sai ake ci mishi manhum. Shine allazi yamtali'u batnuhu wala yantahi nafsuhu, wanda ko cikin shi ya koshi amma zuciyar shi ba ta fasa kwadayin abinci, shi yake ci al manhum. Wannan hadisin ya zo anan marfu'i, akwai ta riwaya kuma ta Ibn Mas'udin da ta zo mauqufiya a kansa, inda yake cewa manhumani la yashba'ani, makwadaita biyu ba sa koshi, talibu ilmin wa talibu duniya, mai neman ilimi da mai neman duniya, yace wa huma la yastawiyani, gashi kuma ba irin sa dai ba, inji Ibn Mas'udin, saboda mene yace amma talibul ilmi fayazdadu riba min arrahman, mai neman ilimi kullun yana ƙara samu yardan Allah, wa amma talibul duniya fayazdadu tughyan, shi kuma yana ƙara dughyani. Haka Ibn Abbas shi ma yake cewa saboda li annal ilma mirasul anbiya wal malu mirasul fara'ina, yace ga su duka ɗabi'ar su daya amma kuma sun bambanta, shi wannan yana neman gadan annabawa, wancan kuma yana neman gadan fir'aunawa. Gashi kuma kamar yadda muka ji, shi mai ilimi ko yaro su kamar yadda Ibn Abbas yake cewa sahibul mali idza mata inqata'a dhikruhu, mai kuɗi idan ya mutu ambatan shi ya dakata, wa sahibul ilmi idza mata sha'a dhikruhu wa sara, shi ko mai ilimi a ran da ya mutu ma za a fara ambatan shi, wani mai ilimi ma ba a sanin shi sai ya mutu. Yanzu duk waɗannan malaman da muke labari sanda suke raye ba su shahara da suke da ita yanzu ba, wataƙila sanda suke raye a iyagarinsu kawai aka san su, mala albani na mu Allah ya gafarta mai, wasu ba su taɓa jin labarin shi ba sai ran da suka ji da safe ana faɗa a BBC cewa an kashe wani malami a Zaria, haka malam Jafar, sai a ranar wasu suka fara jin shi, suka fara neman karatukan shi, so da haka su mutuwa sa ma ke sa a san su, ko mun gani shi kuma mai kuɗi daga ran da ya mutu sai a daina jin labarin shi, baya cikin lissafin masu kuɗi kuma yanzu, sai kuma Allah ya ɗaga wani mai kuɗin, yanzu waɗanda suke da kuɗi a nan Zaria ko Kano ko Sokoto ko Borno ko ina ne shekara 30-40 baya ba su ne masu kuɗi yanzu, wasu ne daban, wasu ƴaƴa ne ma ko jikokin waɗancan a shekaru, wasu ƴaƴan wasu matsiyata ne ma ko talakawa a shekarun baya, yanzu kuma su ne masu kuɗi, waɗancan kuma ba ma a jin labarinsu, wani sai an cigita ma ina yake, ko ina ragowar ƴaƴan shi, ko ina ragowar dukiyarsa duk ta ƙare. Zaka mutane ne guda biyu masu ɗabi'a iri ɗaya amma kuma sun bambanta da juna. Al-Imamu Ash-Shaykhul Allamati Shankifi a cikin sharhi sunan Tirmidhi yake faɗa, yake cewa abinda yasa talibul ilmi al-mukhlis liwajhi Allah la yafturu la tafturu lahu azima wala tataghayyar, yace ɗalibin ilimi baya jin wato kasala, inda dan Allah yake neman ilimin bai jin kasala, bai jin gajiya, wala yadufu baya jin rauni, wala yakillu baya jin kasala, wala yasamu baya jin kosawa min talabil ilmi, wajen neman ilimi, saboda mene yace li annahu ya'lamu ma wara'a dhalika ta'abi min ridwanillah, saboda ya san abin da ke bayan haka, wannan wahalar da yake sha ya san abin da ke bayan ta na samun yarda Allah, so da haka zai ta kokari abinda yasa baya gajiya kenan, shi kuma wancan dan duniya ya san abinda ke bayan wannan kokarin na samun duniya cewa sai ya tashi yayi da gaske sannan zai same ta. Saboda haka wannan hadisi yana nuna mana cewa akwai halastin in ka zo yin magana ka hada kwatance tsakanin wasu abubuwa guda biyu ko da zahirin su ba iri daya bane, kamar da Annabi ya hada wannan kwatancen da masu neman duniya da masu neman ilimi ba ɗaya bane, amma sai aka haɗa kwatancen saboda sun yi kama ta wata fuska to aka samu wata ir fuska da zaka hada wani kwatanci tsakanin abubuwa guda biyu babu ne bi hada wannan kwatancin a wajen karantawa a wajen bayani dan a gane sannan kuma wato yana nuna mana muhimmancin mutum ya zama mai azama a gurin neman abin da yake nema ba a neman abin da kake so ka samu da sanyin jiki duk abin da kake so ka same shi na duniya da yakon lahira sai ka bashi gaskiya sai ka yi da gaske sannan yana nuna mana cewa ashe kuna iya samun a binnan kokari iri daya ko da manufar ku ta bambanta yanda kake kokarin neman lahira haka wani ke kokarin neman duniya yanda masu neman ilimi suke kokarin neman lahira haka masu neman duniya suke neman ta saboda kowa me zai fushe shi niyyarsa niyyarsa wannan yana neman ilimi amma yana nema ne da inna ma yashallaha min ibadihi ulama wannan ya neman duniya shi kuma irin kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna kaga suna da bambanci amma kowa na da azima saboda kai da kake neman abu na lahira dan me zaka zama kana da kasala kana da nauyin jiki baka da baka bashi gaskiya yayin da ɗan duniya kuma suke ba duniyar su gaskiya a cikin bata gaskiya ne suka yi duk abin da kake ganin sun yi wanda ake suke moran sa ko sun su ma suke moran shi dan haka jama'a sai mu tashi haikan wajen neman abin da zai amfane mu Allah ka sa mu dace mallan ya sake cewa wa an huzaifata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace fadlu lil ilmi khairun min fadli lil ibada wa khairu dinikumul wara'u yace fadlu lil ilmi falalar ilmi khairun yafi falala min fadli lil ibada fiye da falalar bauta Allah wa khairu dinikum mafi alkhairin addinin da zaka yi alwara'u taka tsantsan abin da ake nufi da ibada anan shine abinda mutum zai dinga yi na mustahabi wato ka bada himma wajen yawan sallar dare da yawan istighfari da yawan karatun alqur'ani da yawan azumin nafila da ire-iren ibadoji wanda suke alqasira wanda suke sun takaito a kanka to dukkanin su ba su kai falalar ka bada himma wajen koyon ilimi da koyar da shi ba shi sai Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu wa rahimahu ya kasance baya da karfin jiki ko bai da kulawa da ibadoji irin azumin nafila da sauransu sai wani cikin ɗan uwansa dalibai da suka yi karatu tare amma shi bai zama malami irin Imam Malik ba wata ran suna kira sai yake Maliku gori yana cewa kai bayan ka damu da karantar da mutane amma baka cika yin azumi ba sai Maliku ya ce mishi na zaba abinda nake ganin zan iya yi ne ko da yaushe sai na bada himma akan sa kai ma ka je ka bada himma akan abin da kake mishi kamar yadda wannan al-Hakim yake cewa kenan da yake cewa wanda duk wanda ya samu kanshi cewa yana da balada bayi da kokari sai ce falyasriful himma ila al-ibada idan ka samu kanka ka je koyon ilimi sai kai baka da basira koyon ilimi ce to sai ka koma kan bauta Allah kar ka zauna haka kai ba koyi ilimi ba kuma kai baka bauta wa Allah wato shi ita bauta Allah kowa na iya yin ta da mai kwazo wajen basira da mara kwazo amma shi ilimi babu wanda yake iya shi sai wanda Allah ya bashi kwazo na basira na fata mun gano wannan to wanda duk Allah ya bashi kwazo na basira jama'a to yayi ilimi shine ya ci mure wannan basira ta shi ko babu kamar ilimin addini abinda zai yi ya mura al'umma su mura al-imamu nawawi da muke ambata dazu din nan ya kasance baban shi dan kasuwa ne karamin dan kasuwa da yake barin yaron shi a shago a ƙauyen su mai suna Nawa sai wata rana wani malami ya zo sai ya ga yaro a shago rike da littafi shine sai ya nemi baban yaron nan yace wannan yaron da ka aje a shago to ba zaman shago ya dace da shi ba ka hakura da rike maka shago nan da yake ka tura shi makaranta ina sa ran idan aka samu dace duk duniya sai an ji labarin shi so da kullum aka bar shago yana ta karatu kusan mai suna ta tsaki yana ta nazari to shine fa imamun Nawawi wanda duka rayuwar shi ta 30 da bata kai da 5 ba amma yadda Allah ya baiwa ilimin shi albarka to ka kaddara inda ya ci gaba da zaman shagon nan ba wanda ya ji labarin shi a duniya dan tana amfana da shi to haka Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani baban shi babban dan kasuwa ne mai yin fatauci sai ai tafiya da su garuruwa yana tafiya da yayin shi gaba ɗaya suna kasuwanci shi kuma sai ya ta kuka baya su shi Shawkani bai san wannan kasuwancin da yake sai ya ga mu wani abokin baban cewa a taimaka mai a roki baban shi shi wallahi abin da yake so yake kawai karatu ne da ga baban kuma kawai sai to shikenan kai bara sai kada kai ga karatu ce to zaura kai ta karatu ni kuma na dauke maka larurar rayuwarka ta duniya ko na bar duniya na yi wasiya cewa a ci gaba da baka kaza duk wata dan ka rayu kawai dan ilimi tunda shi kake so da ka Shawkani ya iya rayuwar shi bai taba yin sana'a da zai ci abinci ba baban shi ne ya ci gaba da bashi abinci da shi da iyalan shi shi kuma ya ta karatu bayan ya mutu kuma ƴaƴan baban ƴan uwan shi baban ya ba musu wasiya cewa to duk wanda yake da karfi a cikin ka cigaba da taimakon Muhammadu shi kuma ya ta karatu haka ya rayu shi ne yake cin moriyar ilimin shi haka Imam Suyuti shi ma baban shi ne ba mishi gado uwata taskace gadan ya dinga siyar littattafai yana zuwa gun malamai har zama Suyuti da kake jin labari so da ka duk mutumin da yayi basira ta bayyana gare shi babu abin da ya kai ga za a more shi inda musulunci ne fiye da a sa shi ya zama malamin musulunci lil asab mu kuma abin da muka fi ganewa kai a ce ya zama likita ana ganin yaro da basira malamai za su zuga shi tun daga firamare su zuga shi daga yanzu a ce ai dole sai yayi science ya zama likita ai asara shi ma asibiti alalun kuma kowa zai yi likitan nan ba sai wanda yake da wani extraordinary baiwa ba 2.4 ne tutu ne ko kowa zai samu tutu ba wani result ne na yan baiwa ba amma ka yake asara yara mutane da yawa ga su nan sun zama likitoci daga bashi ta nadama sai ga inda an saka shi hadda alqur'ani da wuri yayi haddan nassoshi da mutun na ilimi kafin ya kai shekara 35 sanda wata kila yake nan yana gwagwarmayar residency din nan da yake na bala'i ya zama wani malami da za a fara cin moriyarsa tun daga local community dinsa har duk duniya tana iya cin moriyarsa kasashen da suka samu da suke hanga haka su domin amma saboda damuwa da cewa ana ganin duk wanda ya zama likita shine ya zama successful a rayuwa to shikenan sai a sa mashi wannan tunanin amma kai rashin sa'a ba bashi admission a medicine ba ya shiga cikin wani frustration wani ma ya fara shaye-shaye ya kasa yin abin da aka bashi wanda ba medicine ba hala kuma ma ya fi medicine na amfani Allah ya kyauta so da haka idan mutum zai yi abin da zai amfane shi ya amfani al'umma tsakanin biyun nan tsakanin ibada ta nafila da ilimi to babu kamar ilimi me yasa saboda ita ibada ladanta ya takaitu ne a kanka kai da kai idan Allah ya karba ya kai kai zaka samu ladan shi kuma ilimi ladan shi yana tafiya kan duk wanda ya ci moriyar ilimin ka duk wanda ya karanta koyi wani abu daga gare ka koyi nazari a cikin littafin ka yayi amfani da wannan ilimin to Allah zai ci gaba da baka ladan waɗanda suke wannan aiki kaga daga nan ne ladan yake ci gaba da accumulating shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa samun lada a cikin dukkanin al'ummar da Allah ya halitta so duk wani wanda yake yin musulunci annabi da lada a cikin musulunci da kake saboda shi ya kawo shi ina fata mun gane sai kuma annabi yake cewa wa khairu dinikumul wara mafi alkhairin addini da zaka yi wato wani irin kula da addini zaka yi don maka fi alheri shin zafin kai ko sassauci ko hamasa ko dacin rai ko ka zama liberal wanne ne wanda kai zai amfane ka annabi ya ce alwara'u taka tsantsan da yake taka tsantsan shine muraqaba ka dinga kula da duk abin da zaka yi me yake daidai ka aikata me ba daidai ba ka guje shi me shubha ka nisance ta me ne sa maka da alkhairi ka kusance shi shine almuraqaba saboda shine muraqaba ko da yaushe yana cikin tunanin duk abin da zai yi Allah yana son abun bari yayi Allah baya so bari ya bari mutuwa na iya zuwa mai yanzu bari ya tanaji duk damar da ya samu yana kokari ya ga cewa ya ci moriyarta dan gobe kiyamarsa wannan shine alwara'u to babu addinin da zaka kula da shi kamar wannan duk yafi abin da muke na zafin kai ko na sassauci ko na hayaniya ko na shishigi akan abin da baka sani ba ko na nuna cewa kai ba ruwanka da addini kai dan duniya ne kai dan boko ne kai waɗannan zafin ka addini sun damu mutane duka bangarorin guda biyu ba shine mafi alkhairi ba mafi alkhairi shine alwara'u taka tsantsan game da abin da zaka ci game da abin da zaka sa game da magana da zaka fada game da aikin da zaka yi ina zaka je me zaka yi me ba zaka yi ba ya zama kome ka taka tsantsan game da shi wannan shine mafi alkhairin addini wannan ya daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai malam ya sake cewa wa ana abdullahi ibn amr wannan kuma hadisi okay babu ballighu anni walau aya babu da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku isar da sakona koda aya ce guda daya wato komai karancin abin da zaka iya isarwa ka isar lafazin aya yana ibada da ma'anar alama wato wani abu da za a gani a gani shine kamar da yake cewa aya aya ayan Qur'ani wato alamar gaba muzanci kamar da kuma Allah yake cewa misali ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa hamza ho to wato alama da za ka gane matanka ta dauki ciki shine wannan wala ka cewa Annabi Zakariya haka nan tana yi ba da ma'anan ujuba abu mai ban mamaki abin da yake da ban mamaki kamar yadda muke cewa da ka naga aya wato naga abu mai ban mamaki kamar yadda Allah ya yawaita fara a cikin suratul shu'ara ko inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'mini wai a cikin wannan akwai abu ban mamaki akwai abin daukar izina ta zo kuma da ma'anan albaliyatun nazila wani abu da ya bujuro wani wata jarabawa ce Allah ya gwada musu aya wato Allah ya jarabci an ga aya game da wani to haka abinda ake nufi da aya anan shine koda wata sadara guda ta alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ka koye shi ka san ma'anarsa yi kokari ka isar da shi ga wani ka saboda wannan wato gaggawa ne wajen isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya shiga kowane lungu kai ma ka zama ɗaya daga cikin agents na isar da wannan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya mishi alƙawarin cewa duk inda hasken rana ke kaiwa sai sakon musulunci ya kai saboda haka hayyan sakon musulunci bai gama isa inda Allah ya alƙawari ba domin har yanzu akwai inda ba a ji labarin shi ba to da haka kai ma ka zama ɗaya daga cikin vehicles wato ababen hawa wanda wannan sakon zai hau kansu ka zama ɗaya daga cikin agent umala wakilai waɗanda za su kai sakon gaba da duk hanyar da ka samu amma ya zama ka san abin da za ka faɗa ba wai za ka je ka yi alkafara ne ko ka shiga abin da ba da kai ake ba shi yasa wannan hadisi wasu malamai ma suke cewa ba da kowa ake ba da Annabi ya ce ballighu anni kamar yadda ya ci gashi ya ce an Abdullahi ibn Amr wannan yana cikin sahih Bukhari anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yana cewa ballighu anni walau ayatan ku isar da sakona koda aya guda da suwa Annabi yake malamai suka ce da waɗanda suka san sakon wa hadithu an bani isra'ila wala haraj nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kuna iya ku bada labarin abin da ya shafi banu isra'ila al'umma da suka gabace ku babu laifi akan haka da can an hana saboda kai cakuri da abin da yake cikin alqur'ani saboda kar a je a shagaltu da shi a daina labarin abin da yake cikin alqur'ani daga baya sai aka bada dama shi abin da yake cewa isra'iliyat to isra'iliyat kuma kala kala ne akwai wanda yake mutawatiri shine abin da Qur'ani ya kawo na labarin annabawa da al'ummomin banu Isra'ila da sauransu labarin Annabi Musa labarin Annabi Yusuf da sauransu duka labarin banu Isra'ila ne zuwan shi zuwa gun Khadir ko da Allah yake ba da labari cewa wa iz qala Musa li fatahu la abrahu wannan kissar misali ita ma Isra'iliya ce haka kissar Uzairu ita ma Isra'iliya ce duk waɗannan tabbatattu ne a cikin alqur'ani ko abin da ya tabbata a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ba da labari su ma suna nan da yawa ko kuma abin da ya tabbata ta wata hanya wanda ba wannan ba ta hanyar an sani a tarihance ko wani ya ba da labari cikin wanda suka sani ko makamancin haka to babu laifi waɗannan kissoshi da waɗannan labarai ana iya bayar da su don ɗaukar izina da wa'azantuwa ko nishadantuwa babu laifi wa hadisu an bani isra'ila wala haraj babu laifi dan kun yi ainihin bada labari game da su haka ba tare da kun fadi kariya ba wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda da yaje saki jiki yaje kariya da gangan ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi yace to ya jira gidan shi a wuta ka fadi magana da annabi bai fada ba kace shi ya fada da gangan ka shafa idan ka tuka wannan wuta balbal kai tsaye direct entry ne zuwa wuta Allah ka tsare za mu ƙara jin hadisi mai wannan lafazin insha Allah na maganar ƙarya din nan wa an zaid ibnu sabit qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai dan sabit Allah ya ƙara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidahu hatta yuballighu farubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqh laysa bifaqih sayyidina zaid dan sabit ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naji manzo Allah yana cewa wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nadarallahu ra'an alherin Allah ya kai ga mutumin da sami'a minna hadithan yaji hadisin mu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa hafidahu ya kiyaye shi hatta yuballighu har zuwa sanda zai isar da sakon farubba hamil fiqhin ana iya samun mai dauke da wani ilimi ila man huwa afqahu minhu ya karantar da wanda zai fi shi fahimtar ilimin wa rubba hamil fiqhin ana iya samun mai dauke da fiqhu laysa li faqihin amma ba malami bane wanda dauke da ilimi amma ba malami bane wannan hadisi ne muhimmi cikin hadisai dake bayani game da falalan ilimi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ya mai sharhi juz'i guda. Ya mai sharhi juz'i guda. Malamai da dama sun yi maganganu da yawa a kansa. Yana nuni zuwa ga falalar wato mutum ya tsaya ya ji ilimi. Sami'a minna hadisan ya saurara. Ana koyan ilimi ta hanyar saurara. Sannan bayan mutum ya saurara mataki na gaba kuma shine ya haddace a cikin kwakwalwarsa ko a rubuce. Kuma ya kiyaye wannan haddar lafiyar talau har zuwa sanda zai isar da sakon kaga shine wancan ballighu din kenan ballighu ba ta yiwa sai bayan as-sama'u wal hifzu sai an ji sai an haddace sannan za a kai ga maganar tablighi sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa akwai alheri a wannan al'umma gaba da bayanta zai ce za a samu wani ya dauki ilimi ya kaima wani wanda aka kaimawa din sai ya fi wanda ya kai masa ganewa kenan za a yi dalibai da wata ran za su fi malaman su ilimi kuma gani za a iya samun mutum wani ya koya maka ka fi shi fahimta wani ya koya maka wani ya koya ma wanda ya koya maka duka fi su fahimta wannan abu ne mai yiwa bisa hasken wannan hadisin shi yasa hatta a cikin tabi'ai an samu malamai zakakurai wanda inda ya tsaba ilimi sun fosu cikin sahabbai sai da dan musayyib ya kasance har sahabbai suna tambayar shi fatawa Ibrahim an-Nakhai haka da ire-iren su sai Imam Malik sun waye gari sun zama malamai a kasar Madina wanda sun zarce malaman su ilimi ga Imam al-Bukhari jibayon malaman shi wa ka taba jin labari in ba a bakin sa in ya ce haddasana wani ba ilimin shi ya zarce nasu bai wanda Allah ya mushi tazarce nasu so wannan abu ne mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa da haka kai da kake karantawa kar ka dauka duk wanda yake gabanka ko yake sauraron ka shikenan kafi shi kana iya fin shi ne kawai a matsayin al-asbaqiyya ka rigaye shi yin wannan karatun amma sanda yake saurare ma wani hala bayanin da kake ma yana hararo abin da kake ba kararo ba hala kuskuren da kake ma yana iya analysis kuskuren nan take in ya tashi kuma zai je ci gaba nazari da kwazo da koyi abun malamai wata ran sai ka ji kuma yafi ka to in ka ji yafi kan nan kai farin ciki kai alfahari ka godewa Allah kar kai hasada kar kai bakin ciki kar kai nunkufarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai malamin sa jibril alaihi salam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da Allah ya mishi ai ya zarsa na mala'iku Allah ya bashi ilimin da bai basu ba Allah ya bashi falalar da bai basu ba ina fara da ma mun gane wannan saboda haka abu ne mai yiwuwa sosai haka kuma yana faruwa kullum sai wala ka karkai inkarin baiwar da Allah yake yi ma wani na ƙasa akan wani wanda yake sama da shi. Baiwa ce ta Allah yana raba ta duk yadda ya ga dama. Rubba farubba hamil fiqin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqin laysa bi faqihin. Kai ana iya samun ma wani wanda yake dauke da ilimi ba ma shi ba mai ilimi bane, shi kawai dan dakon karatun ne yadda ka san recorder ko wani memory, wato dai ya haddace abun ya karantar amma shi ba mai ilimi bane. Kamar yara da ake kawo musu a Islamiya ka ji san haddace abubuwa da yawa amma ba su san su haddace ba, su ne hamil fiqihin kenan, na sai fiqihi in ka ci su maka fasara ba za su iya maka ba. Ko mun gane a san da ake koya musu da su da malaman nasu da Islamiya duk ba su san abin da suke faɗa ba, su yasa ta haddacewa ne, suna ta haddacewa wanda Allah ya mushi rabo a cikin sauran sai ya samu fiqihi ya samu ilimi. Wannan yana nuna cewa asalin ilimi shine fahimta, ba wai tarin karatu da tarin hadda da tarin riwaya kadai ba. Shi yasa Allah ya gafartawa malamin mu Malam Albani Zaria, ya daga cikin abin da yaso ya kawo revolution akan shi game da hadda Alkur'ani shine a daina hadda zallan matani. Ya zama in za a yi haddan Alkur'ani a tafi tare da sanin ma'ana Alkur'ani, amma a haddace kawai zalla ba a san abin da ake karantawa ba. Kuma bayan a haddace din haka a yi ta celebrating cewa an yi ilimi, har a rudu da cewa wannan abin sunan shi ilimi yana kawo matsala sosai a cikin harkar karatu. Ya kamata dole ya ci Alkur'ani ya zama yana jin ɗanɗanon ne yake karantawa, kuma yana da nasibi a cikin hikima da tsabaragen ilimin da ke ciki. Kar a ce kawai shi alaramma ne zalla sai kuma daga baya zai fara koyon karatun, to ba kowa ke samun wannan damar ba. Tunda da ya haddace ana ta murna ana ganin yayi ilimi, sai ya dauka da gaske ne yayi ilimi, ba zai ƙara tafiya kuma bari ya ce bari ya koya ba. Na fata mun gano wannan jama'a. Yanzu da a ce semester ɗaya da kai a university kawai aka maka me yake ce mishi convocation a ce ka gama, sai ka dauka da gaske ne ka iya. Amma da aka ce baka gama ba sai da aka yi shekara 4 5 sannan ka ce ka gama, shi yasa ka hakura ka ci gaba da koya. To da bayan shekara 5 ma za a ce a ba za a yi maka convocation ba, baka gama ba, haka zaka ci gaba da hakuri kana koya. Duk da aka ce ka iya sai ka dauka da gaske ne ka iya. Haka psychology mu yake. Amma aka ce baka baka iya ba, har yanzu ci gaba ci gaba sai ka ci gaba da yi. Da kano kai proposal kana so kai masa aka ce bai yi ba, aka yi watsi da shi, sai ka je ka ci gaba da gyarawa har yayi kyau. Amma da an zo an maka tafiya ce a wannan excellent presentation shikenan sai ka dauka da gaske ka iya. To wannan shine tutuwar da masu koyon hada Alkur'ani suke samu, da duk masu koyon ilimi ba tare sun fahimci meye a cikin sa ba. Daga sallah aka ce an ba su certificate an ce sun iya, to sai wanda Allah ya mishi gam daga tashi su gaba da koya. So daga masu karantarwa a makarantun hada su kokari su gyara wannan tsarin. Akwai ma daliban hada Alkur'ani al-lughatul arabiyya, akwai musu ma'anonin Alkur'ani, akwai musu ulumul Qur'an, akwai musu aqida, akwai musu qira'at, da dukkanin ilmomin da za su taimaka musu wajen fahimta Alkur'anin nan kikkawa fahimta. Sai da musan da mutum ya gama haddan ya haddace Alkur'ani, kuma ya haddace ilmomi daban-daban, da wannan ma ya ishe shi ya zama malami, ya ishe shi ya zama malami da zai iya ci gaba da nazari da bincike a harka ilimi. Ibn Battal a cikin sharhin shi na Bukhari da yake magana akan wannan hadisi yake cewa faman arada tafahuma, wanda da yake so ya fahimci ilimi yace falyuhdir khatirahu, sanda ake koya mishi ya halarto da kwakwalwarsa hankalin shi zama yana kan abin da yake koya. Wa yufrig zihnahu, ya gabatar da basirarsa gaba daya akan abu. Wa yanzura ila nishatil kalami wa makhrajil khitabi, ya kalli abin da ake fada me malami yake fada ya tsaya ya fahimta. Wa ya tadabbar, kuma ya tsaya ya tsinkaye abu. Ittisaluhu bima qablahu, duk abin da ake fada ko kake karanta yi kokari ka fahimce shi. Wa infisaluhu minhu, thumma yas'alillah, yace sannan kuma sai ka roki Allah. An yulhimahu, ya maka gamdakatar ya ma ilhama ila isabatil ma'ana, dan fahimtan karatu. Ibn Taymiyyah ya kasance yana irin wannan, ya ba labarin cewa in yi karatu ya karatu kuma sai ya je ta roƙon Allah cewa ya Allah wanda ka fahimtar da annabi Musa, ya Allah wanda kai kaza Allah ka fahimtar da ni. Malam Albani namu ya ba mu labarin shi ma yana haka. Idan kana son ka fahimci karatu bayan kayi ka dinga yin addu'a. yace wala yatimu dalika illa liman fahima kalam al-arab waqa'at umma waqa'at alayhi agrabi yace kuma haka bai yiwa sai ga wanda ya fahimci harshen larabci wanda yake so ya fahimci ilimin addini to wajibi ne ya fahimci larabci kamar yadda ake cewa english compulsory ne idan zaka yi karatu a duk wata jami'a kasar nan da ma wasu kasashe ko to ya kamata ka gane larabci compulsory ne idan har zaka yi karatun addini ba a karatun addini ba iya larabci ba lil asaf yanzu an yi watsi da koyon larabci ana ganin ma ba ma larura bane har ma ka duba ga yanda masallatan mu suka rikice yanzu gaba ɗaya ko ina ma hudu ba wasu ma wasu ne ma ba suke fassarawa ayi rabi larabci ayi rabi hausa wasu ma sun daina larabci gaba ɗaya saboda wai mutane sun in ba a yi musu da wasu bagari suke an cuce su ba za su tuhumi limamin ma cewa ake yi ba da larabci ba da hausa ba ko da yaran da suke ji a garin mu muna yara a nan garin ai ba inda ake sallar juma'a da hausa babu ko ina larabci yake da nan dariƙa da nan izala ko ina larabci yake kuma har yanzu wannan masallatan na da har yanzu larabci suke kuma su ne akan gaskiya su ne akan jadda magana gaskiya a yi ta da wando in ji ba zawara tsakani da Allah shine gaskiya wannan kuma an ana yi da larabcin yau da gobe sai kowa ya ji cewa akwai challenge bari ya je ya koya amma dole san cewa za a fassara mai to shikenan aka bada fatawa ka ce babu laifi fassara to Allah ya gafarta wa malaman suka bada fatawa eh a cika bar fassarawa a cika bar lalacin Allah ya kyauta saboda jama'a duk wanda yake so ya koyi ilimin addini ya tashi ya koyi larabci a daina cewa wani wai zaka fada a lahira zaka iya babu inda aka ce da ka je lahira ko zaka yi larabci babu inda aka ce eh babu wannan karatun ba karatu ne sahihi ba wai a ce da ka tashi zaka je kana yi larabci ya zama ma wani simple kenan in ka tashi yare da kake a duniya shi zaka ji kana yi idan zaka tashi da bakan fata nan haka zaka tashi Bahaushe ko Banife ko Bayarabe haka zaka tashi akwai mala'iku masu jin yana yaranka su za su yi maka da su za a kira su ma tambayoyi Allah ya kyauta to bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفر الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله